Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 25 ga watan Yuli shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya a yayin da duniyar giza ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a barkanku da safiyar nan baba ya ku makiri ne tare da Mahmud Lalo zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai
wasu zabukan shugaban kasa da za a yi a wasu kasashen Afirka uku a watan Agusta mai zuwa na ci gaba da jan hankula za ku ji wadannan kasashe ne wakilin majalisar dinkin duniya kan yunkurin samar da zaman lafiya a rikicin gabas ta tsakiya yayi kashedin cewa akwai buƙatar a samar da maslaha kan rikicin da ke faruwa a birnin Kudus kafin wata juma'a mai zuwa Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da nuna matsin lamba ga 'yan jam'iyyarsa ta Republican da su amince da dokar samar da sabon tsarin kiwon lafiya.
To ko bayan kun gama jin labarin za ku ji cewar Malam Sa'adu da ya rashi iyalansa a cikin ambaliya da ta faru a Sulija a makon da ya gabata. Ya musanta samun taimakon naira miliyan 4,200 kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito.
An buga ga jarida Daily Trust ta bani miliyan 4,200 kuma ni alhali 200,000 tabbaci.
To biyon bayan kashe wani shugaban wato maharba a Gombe da ake kira Bukar Jimaita da suke yaki da Boko Haram an kuma yi kira ga su maharban da su yi kokari su ci gaba da aiki sannan kuma gwamnatin jihar Adamawa ta ci gaba da yin alƙawari cewa za ta ba su taimako
duk abinda membobin suke yi ina roƙon su kar su sai sun aje aikin nan babu ba ta yiwa ba wani muke ma gyara ba kanmu muke gyara
Bayan haka kuma za ku ji cewa wata kungiyar matasa da ake kira Not Too Young ta shirya zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin Najeriya da zumar neman a rage shekaru shiga takara saboda matasan su samu daman tsayawa takara a Najeriya. To ko bayan haka akwai shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wasu kasashen Afirka uku za su gudanar da muhimman zabuka a watan Agusta mai zuwa waɗanda suka hada da Angola da Kenya da Rwanda kuma duk da cewa kasashen uku na da bambance-bambancen a tsakanin su dukkanin zabukan uku za su kasance masu jin hankula a Rwanda wacce kasa ce yar karama da bata da iyaka da teku za a yi zaben shugaban kasar ne a makon farko a tsakanin ranakun 3 da 4 ga watan na Agusta kuma dan takara da farin jini shine shugaba Paul Kagame wanda yake mulkar kasar tun bayan kisan kare dangin da ya faru a shekarar 1994 a Kenya kuwa zazafar karawa za a yi a ranar 8 ga watan na Agusta tsakanin shugaba Uhuru Kenyatta da shugaban yan adawa Raila Odinga kungiyar tarayyar Turai ta EU ta yanke shawarar cewa ba za ta tura masu sa ido a zaben Rwanda ba amma za ta tura masu sa ido 100 zuwa Kenya Shankai da Odinga yi a zaben 2007 ya haifar da tarzoman siyasa da ta kabilanci wacce a kwashe makonni ana yi a duk fadin Kenya inda sama da mutane 100,000 suka rasa rayukansu to kuma daga lokacin aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar Kuskurima domin kaucewa sake aukuwar wannan rikici kasa ta karshe ita ce Angola mai arzikin mai a kuma ranar 23 ga watan Agusta kasar wacce ke kudancin Afirka za ta gudanar da zabanta na farko cikin gwamman shekaru ba tare da shugaba wato Jose Eduardo dos Santos akan karagar mulki ba Dos Santos mai shekaru 74 wanda ya sha zuwa kasar Spain neman magani zai sauka daga mulki bayan da ya kwashe shekaru 38 yana mulkar kasar ta Angola. Zaben ba zai kasance mai tattare da rudani ba domin ƴan kasar za su yi zabe ne tsakanin daddadiyar jam'iyya mai mulki da kuma ta ƴan adawa.
Wakilin Majalisar Dinkin Duniya akan yunkurin samar da zaman lafiya a rikicin Gabas ta Tsakiya ya yi kira da samar da maslaha cikin gaggawa. A kan rikicin da ya dabaibaye masallacin Al-Aqsa wanda Yahudawa ke kira Temple Mount da ke birnin Kudus yana da matukar muhimmanci a samu mafita a kan wannan rikici daga nan zuwa juma'ar da ke tafe in ji wakilin majalisar ɗinkin duniya da ake kira Nikolay Mladenov ya yi wannan furici ne yayin da yake ganawa da manema labarai bayan wata tattaunawar sirri da ya da mambobi na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kuma kara da cewar hadura da ke kasa za su iya kara ta'azzara idan har aka kai lokacin da za a yi wata sallar juma'ar ba tare da an samu matsala ba Mladenov ya jaddada cewa yana da matukar muhimmanci a cigaba da tafiya akan turbar da aka saba tun a shekarun 1967 wajen tafiyar da masallacin da wajen ibadar Yahudawa dake birnin Kudus. Ya kuma yi kira ga Isra'ilawa da Falastinawa da suka yi zuciya nisa ta hanyar gujewa ayyukan da za su iya tada husuma.
Ministoci daga nahiyar Turai da Afirka na wani taro a Tunisia domin nemo bakin zaren matsalar kwararar 'yan gudun hijira da ke fitowa daga Afirka zuwa Turai, inda sukan bi ta tekun Mediterranean mai cike da haɗari bayan sun taso daga ƙasar Libya. A wata matsaya da suka cimma a jiya Litinin a birnin Tunis, ministocin sun amince su tunkari matsalar ta fuskoki daban-daban, waɗanda suka haɗa da fayyacewa mutane irin haɗarin da ke tattare da yin ƙaurar ba bisa ƙa'ida ba, da yiwuwar a maido da mutum gida tare da tattaunawa kan dalilan da ke sa baƙin haure ke barin gidajensu, da kuma ɗaukar matakai akan masu safarar mutane. Ƙasashen da suka halarci wannan taro sun haɗa da Algeria da Austria da Chad da Masar da Faransa da Jamus da Italiya da Libya da kuma Mali. Sauran sun haɗa da Malta da Niger da Slovenia da Switzerland da Tunisia da kuma Estonia, wacce ke riƙe da shugabancin Majalisar Ƙungiyar ta Tarayyar Turai.
Kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban mai bada shawara kuma suriki ga shugaban Amurka Jared Kushner ya musanta zargin cewa shi ko wani daga cikin gangamin yaƙin neman zaɓen Trump ya yi wata gana wanda ba daidai ba da Rasha gabani ko kuma bayan zaɓen Amurka da aka yi a bara. Babban ɗan Trump da ake kira Donald Trump Jr. da tsohon shugaban gangamin yaƙin neman zaɓen Trump Paul Manafort su ma sun ba da bayani ga kwamitin Majalisar Dattawa na Amurka mai kula da fannin shari'a. Kushner, wanda yake aure yar shugaban ƙasa Ivanka, ya kuma wato da yake kuma ba da shawara ga shugaban, ya faɗa wa manema labarai cewa yi wa shugaba Trump da Amurka aiki abin alfarma ne, kuma wata dama ce da ya samu na rayuwarsa. Yana kuma nuna godiya da wannan dama da aka bashi domin yin aiki da wato muhimman batutuwa da suka haɗa da samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya da farfaɗo da ƙaifin basirar Amurka dake da shi wajen fitar da dabaru. Sarkin na Trump bai ba da amsa akan tambayoyi da manema labarai suka mai ba.
A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban Amurkan Donald Trump na ci gaba da nuna matsin lamba ga 'yan jam'iyyar Republican da su amince da dokar samar da sabon tsarin kiwon lafiya. Yana mai cewa an yi ta maganganu ba tare da an aiwatar da wani abu ba. Yayin da ke magana a ɗakin karɓar baki da ake kira Blue Room a fadar White House, shugaba Trump ya caccaki sanatoci 'yan jam'iyyar Republican, inda ya ce ba su cika alƙawarin da suka ɗauka na kawarwa tare da mai gurbin dokar tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa ta Affordable Care Act ba, wacce gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama mai samar. Shugaba Trump ya ce duk sanatin da ya jefa ƙuri'ar adawa da buɗe muhawarar, yana faɗa Amurka cewa ya aminta da tsarin kiwon lafiyar Obama Care mai cike da abin tsoro.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bayan jaridar Daily Trust a Najeriya ta bugo cewa gwamnatin jihar Niger ta baiwa Malam Sa'adu Abubakar da ya rasa iyalansa ambaliyar ruwan sama a Sulaje a makon da ya gabata naira miliyan 4,200. Malamin ya shaidawa wakilinmu Mustapha Nasir Bakari cewa naira 200,000 kawai ya samu, ba kamar yadda jaridar ta wallafa ba.
Eh, gwamnatin jihar da ake ta kawo gudunmawa, amma ni an bani 200,000, amma kuma an buga ga jarida Daily Trust ta bani miliyan 4,200, kuma ni alhali 200,000 ta buje ni.
Mina ne matsayinka akan wannan al'amari yanzu?
Ni dai matsayina har ina son a bincika man addition abun nan. Garanti an bani miliyan 4 da an hana manne koko jaridar ne ta yi wannan ƙarya, shi muke son a tona mana a mashiri da harakati.
To amma kai ka tuntubi mutanen da suka, 'yan jarida da suka bugo ita wannan Daily Trust?
Eh, mun tuntube ta.
Me suka ce muku?
Da mawakin tuntube ta na ce, to ku ya haka ni na an bani kuɗi 200,000, kuma na ga kun rubuta miliyan 4,200. Shine suka ce su haka aka ba su.
A lokacin da na kira babban daraktan kamfanin buga jaridar ta Daily Trust, Alhaji Manur Dan Ali, akan wannan batu, ya ce in nemi wakilinsu na jihar Niger, wanda kuma na yi ta buga lambar wayarsa amma bai ɗauka ba.
To sai dai na kira shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga wanda yace a yanzu haka yana makodi ta jihar Benue yace gaskiyar lamari ba su kai ga bayar da kudaden ba
amma a magana nan da nake da kai har yanzu ba a samu kudin ba tukunna amma mai girman hukuma ya riga ya fada approval muna kuma bin Ministry of Finance don su ba mu wannan kudi don mu ba su
wata miliyan hudun bai zo ba kenan
miliyan hudu bai zo ba ba wai an ci hakkin wani bane a'a
amma ran kai dade tunda ba ku kai gaba shi ba me yasa kuka ba jarida har ta buga cewa an bashi miliyan hudun nan
wallahi ban san yadda aka yi ba suka fitar da wannan bayanin dan dai ni ban karanta interview ba ko wannan jarida ba
a cikin makon jiya ne dai gwamnatin jihar Niger ta sanar da bada tallafin naira miliyan 30 ga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a yankin na Sulaja inda aka samu asarar dukiya tare da mutuwar mutane 14 Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari gwamnatin jihar Adamawa da ta sha fama da ayyukan boko haram ta mika jajinta ga rashin maharba da suka mutu a fagen daga a yaki da suke yi da boko haram kuma ta sha alwashin ci gaba da taimakawa maharban a wannan yaki ga Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani
Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaɗa labarai da tsare-tsare na jihar Adamawa ya ko bayyana ma tallafin da gwamnatin jihar ke badawa
yawanci waɗanda muka fi taimakawa su ne maharba din nan ta hanyar ba su dan allowance da kuma ba da kuɗi sojoji su ba su albarushai because su ma suna rawar gani musamman ka je ta madagali akwai su suna nan su ma suna ba da nasu gudumawa to gaba ɗaya dai gwamnati da Adamawa da kuma ƙananan hukumomin inda ake wannan gwagwarmaya suna ba da ɗan ihsani ta hanyar tabbatarwa sai sun samu makamai da za su yi faɗa da shi
shi dai marigayi Buka Jimeta da ake lakabi da kwamandan mutuwa wanda ‘yan boko haram suka kashe a fagen daga kullum cewa yake ba gudu ba ja da baya
ni ne kwamanda Buka Jimeta na Gombe abin da ya faru da abin da Allah ya kaddara ba ma baya wuce ranansa abin da Allah ya nufa mu da mun gode a jama'a mun gode a wayanda suke bin baya mu su ci gaba da hakuri mai hakuri mawadaci ne mu dai mun goyon baya wayanda suka bi baya mu nan tunda ba su ki magana mu ba alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode musu za mu ci gaba da yi din ne ka san mu ne ba za mu bari ba
Aisha Gombe da ke zama kwamandan mata a kungiyar maharban ta ko nuna alhininta nema da cewa
fiye abu da kan bai mana daɗi ba muna mai ba su hakuri su yi hakuri da abin da ya kasance haka su yi hakuri da abin da ya faru gaba ɗayan mu ina ba su hakuri kuma su waɗanda suka rasa rayukansu ina jajantawa ina iyayensu
to sai dai kuma duk da wannan marashi da aka yi shugaban kungiyar maharba a jihar Arewa Gabas Alhaji Muhammad Usman Tola kira ma yayi ga maharba da kada a ja baya
ina so kowanne ne membobin mu da na ciki da waje kowa abun nan da yaji ina roko kowa ya kwantar da hankalinsa kowa ya yi hakuri ya koma bakin aikinsa kar a bar aiki duk abin da membobin mu suke yi ina rokon su kar su sai sun aje aikin nan babu ba ta yiwa ba wani muke ma gyara ba kanmu muke gyara kowa ya yi hakuri ya koma bakin aikinsa
kawai yanzu rayuka da dama ne masu kasalwanta sanadiyar wannan rikici na Boko Haram da aka shafe fiye da shekaru 7 ana fafatawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz wasu matasa a Najeriya suna shirin gudanar da wata zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin kasar a wannan safiya akan neman majalisa ta rage yawan shekaru da ke hana matasan shiga takara a Najeriya ga rahoton da wakilinmu Salih Shehu Ashaka ya aika mana
kungiyar neman bawa matasa masu karancin shekaru damar rika tsayawa takarar zabe not too young to run za ta yi gangami zuwa majalisar dokokin tarayya a talatan nan don matsalan ba a amince da bukatar da majalisar ta jingine har sun kusa cimma nasara ga wannan kamfe din kamun majalisar ta dakatar da batun Hamza Lawan ɗaya daga cikin ƴan kungiyar ne da ke ganin matasa ba za su bada kunya ba in dai aka ba su dama
An yanzu constitutionally ba za mu iya mu saya muna so a zaben mu so muna so su dan rage shekaru na zabe saboda mutane su iya su zabe matasa in an ba matasa daman daidai su da za su je su yi zabe su dan sa wanda suna so kar national assembly su saya cewa a zaka kai wannan shekaru kafin ka fito a muna so duka ya zama equal dukanmu.
Gashi za ku yi wannan tattaki idan kuka je har kuma majalisa ta zo bata saurare ku ba. Wani mataki kuma za ku dauka?
Ba za mu yi wani masala ba. Za mu yi peacefully mu je mu ga musu cewa abin da mu na so ne wannan. Ku yi saboda mun zabe ku ku shiga office ku yi abin da mutane suna so ba abin da su suna so. Za mu ensure cewa in ba su reducing age din ba su rage shekarun matasa ba. 2019 ba za mu zabe su ba. Saboda mu matasa percentage na Nigeria da suna zabe mun fi 50% kashi 50. So mu ne muna fitowa mu je mu zabe. Amma ne muna je da yayanmu da our friends. Abokai mu su yi zabe. In ba su yi abin da mun ce musu su yi mana ba za mu zabe su 2019 ba.
Matasan dai sun lashi takobin zama a gaban majalisar har sai an amsa musu buƙatar tasu. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Salih Shehu Ashaka. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. To yanzu kuma ƙarfe 1 kenan da minti 16 a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ya kamata a kira wani conference duk wani register kungiyar arewa ta zo ta hada arewa house a zo a ce ga abin da muke so mu yi kowa ya zo ya sa hannu ba wai mutane kungiya guda 13 ko guda 15 da su zo na arewa house ce ga abin da suka yi ba
yanzu in ba san zuciya ba mutumin da ya fito ya ce yana tara makamai ya tara makamai isassu da zai yaki kasar nan ya balle da kansa ko ana so ko ba a so yanzu wannan ba ake da shi zai tara fitina a kasa ba sai mu da muka ce tun ya murya tashi koma garin sa tunda ya ce biya fare ki nima ko magaran
su suwa gabanin su wanda kake gani ba wai sun fito suna kabeta abin da Nnamdi da Kanu yake yi ba amma su wa gabanin mu na harewa muna san zaman lafiya
duk wannan abin bai sa a kalli cewa mutumin arewa ya kyauta ba kullun shi suke zage suke cewa shi ne zafi da kara suna cewa su kashe shi a kone garin sa to ni in zafi da zamu ce dole ta ci da wannan zama
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wai me zai faru a ranar 1 ga watan Oktoba wannan shekara Allah ya kai mu wanda ita ce ranar ƙarshen wa'adin da wasu kungiyoyin arewacin Najeriya suka yanka wa ƴan kabilar Ibo na su tattara nasu sabon yankin wannan tana cikin tambayoyin da zamu tambaye su shugabannin kungiyar coalition da abun ya shafa a shirin yau to amma kafin sannan bari mu ji ra'ayin wasu ƴan arewa game da wannan batu
Sunana Comrade Isa Abubakar, nini National President Northern Youth Council of Nigeria. Gaskiya mu ba mu goyen bayan wannan wa'adin da aka ba mu a yammari. A riga Allah ka sanna muna bukatun junanmu na farko kenan. Na biyu kuma akwai wani irin kalamin da yake kawo tashin hankali. Kuma irin wannan kalamin wanda aka ce an ba mu a yammari nan da wata uku su bar arewa yakan iya kawo tashin hankali wanda ba za ka san ƙarshen irin tashin hankalin da za a samu ba so mu a matsayin mu na musho a gabanin matasa wanda muka sani muke ba ma fatan tashin hankali ila a zona lafiya so mu ba ma goyen bayan wannan maganar wai matasa arewa wai wani bangaren matasan arewa san tashi sun ce in bai su ba arewa wallahi wannan ba magana bane
sunana Sani Zango Daura zan in uta tura mutum gaban go shi ma sai ya dawo su yara din nan ko samari muna goyon bayan su dan abin da suka faɗa ba da abu bane wanda yake tashin hankali a halin zaman da muke ciki babu dan gata irin yau kai dan gata ne a arewa kudun za su zo su miƙe gafa amma kuma su zage mu ba mu da mutunci a wurin su yaron su ya fito ya ce su suna son Biafra din babu wani babba daga cikin gwamnonin su ko dattawan su wanda suka fatse su suka hana su abbasu take ba wani abu suka ce ba tashi hankali suka ce ba Kanu eh kana son ku fita eh to ku dauka ku fita muke ne kun wannan
to madalla rahotanni sun ce a makon da ya gabata an yi taro tsakanin wasu kungiyoyin arewacin Najeriya da na ƴan kabilar Ibo domin a tattauna batun wa'adin da su ƴan arewacin din suka yanka wa ƴan kabilar na Ibo na su bar wannan yankin ran 1 ga watan Oktoba to yayin da aka ce sun fahimci juna ta fuskoki da dama rahotannin sun ce tattaunawar nan ta cije lokacin da aka zo kan maganar Nnamdi Kanu wanda shine mutumin da ke jagorancin yunkurin ballewar Ibo da kuma kafa kasar Biafra to yau ma ci gaban muhawarar da muke ji ana yi tsakanin shugabannin kungiyoyi biyu na arewacin Najeriya din wato Sharif Ashib Nastura na kungiyar ƴan arewa ta Coalition of Northern Groups da kuma Abdulsalam Muhammad na wata kungiyar Arewa da ake kira Northern Youth Council of Nigeria. Zamu taba wayannan batutuwa da dama da wanda zasu hada da batun tarin dukiyar da aka ce su inyamurai sun mallaka a can Arewa da magana adalcin kasuwanci da haƙƙin zaman dan ƙasa a tsakanin su mutanen kudanci da na arewacin Nigeria din da dai sauransu. To amma bari mu fara daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda ɗaya daga cikin masu muhawara yake takaddama akan maganar wata takarda da aka ce su wanda suka takalo magana din tun farko sun rubuta wa mukaddashin shugaban Nigeria Yemi Osinbajo.
The answer tambaya na ba. Me yasa basu fito da basu yi ne wasikan nan ba kafin su fito da maganar threat. Har yanzu the answer tambaya na ba ranka jire ne. Zaman lafiya muke so. In mutanen da kuma suna so su fita dole fita wannan. Suna so su fita. Suna zuwa a cikin wanda kuka yi. Ai ku magana na na Yemi me yasa ku faga da wasikan nan ba. Kuka ce wannan Kaduna declaration. Maganar Kaduna declaration din nan zai yi
to ko zaka ta ai dai da zamu ji abin da kuke faɗa Al-Sharif karba mishi tambayar da yace wai me yasa ai ina ji Abdulsalam ai ya ga maka yace dai daga cikin dalilan da suka bayar shine ina ci gaba da Sharif ka ga masa
abin da ya faɗa ba dalili bane.
Abdulsalam ina zuwa bari ya baka ansa da kake nema tukuna. Ina so mutane su fahimci abin nan da kyau don saboda muhimmancin da ke ga wannan batu da muke so ka bashi lokaci ya ansa Malam Sharif mu je.
Nace da kai Malam Aliyu mutanen nan fa kalmomi suka yi shekara biyu suna faɗa suka zo suka fara tabbatar da ita a aikace a ranar wannan rana da suka ce suna wannan abu na biya suka tauye haƙoƙin mutane. Yanzu in ba son zuciya ba mutumin da ya fito ya ce yana tara makamai ya tara makamai isassu da zai yaƙi ƙasar nan ya falle da kansa ko ana so ko ba a so kuma sai ya ƙone yankin Arewa da yankin Yarbawa haka bayar ne faɗa. Yanzu wannan ba a ce da shi zai tare da fitina a ƙasa ba sai mu da muka ce Inyamuri ya tashi ya koma garinsa tun da ya ce Biafra yake nima koma garinsa.
Alhaji Sharif ina jin babban muhimmin magana da ya kamata mu daddare. Alhaji Sharif shine cewa ina son mutane su gane da kyau abinda kuke so ya faru ranan saboda cikin wasu daga cikin wasiƙunku naga wasu daga cikin matakan da kuke cewa a raba dukiya a raba gidaje waye da sauran ina so ku ga mutane me kuke so
a abin da muke yi
me zai faru ran 1 ga October
mu dai a fannin tana daya daga cikin abin da yake shine jigon tattalin arzikin shi mutumin Arewa shine kasa da Allah ya bashi ita kasa wannan land da muke da ita ce jigon tattalin arzikin mutumin Arewa abin da yake takama da shi. Su kuma suka zo suka mamaye mana gurarenmu na musamman na kasuwanci da kantinoninmu da manyan shaguna na kasuwanci shi yasa muka ce su daga mana abu su koma gurinsu. Duk abin da ya shafi wani mutum da yake da wata structure ko ta kasa ya gina ta to ya tattara abin mana kasa mu in zai iya daukar gidansa ko kamfaninsa ya tabbata shi dauka ta da shi.
To mun san ba za su iya ba so idan ba su iya tashi ba ranar wannan 1 ga watan me kuke me zai faru ne Alhaji Sharif?
Yawwa. Kifana sun zama kafwaye. Sun zama kafwaye kenan. Ba ruwanmu da ba sun zama kangwaye kenan. Dan mu dai ba wani mutum da zai fita kudin sa ya sai wannan duke ya sai wannan kadarorin su. Ba ne ce kuma za mu shela Arewa ce lokacin yazo kada wanda ya cire kudi sai wani irin kadarar su.
Amma fi sabi Allah Sharif ka san saboda yawa.
Ina zuwa bari maka wani bayani.
Ci gaba.
Lokacin da aka yi civil war na Najeriya yaki ba ta haka din nan duk kasashen da su duk garuruwan Arewa inda iba yake da gida ko mota ko wani abin kadararsa ajiye su aka ajiye musu abin su da aka dawo yaki ba an ga suka dawo wanda iya wanda ya mutu danginsa sun zo sun karbi gidajen su a Kano ba na manta doka aka ce an kafa Kano anda Kano law aka rike duk gidajen su inda ake haya aka dinga tara kudin su suka dawo aka nemi da kudaden su da gidajen su a Arewa kudin aka yi musu wannan tara a Najeriya amma duk wannan abin bai sa a kalli cewa mutumin Arewa ya kyauta ba kullun shi suke zagi suke cewa shine kaza suna cewa za su kashe shi a kone garin sa to me in zafi da zamu ce dole ta ci da wannan zama
to Abdulsalam
ba sa san zama
to ma ina zuwa da Sharif Abdulsalam ɗaya daga cikin magana da Sharif bai tazu shine nake so in sake jin ra'ayinka kan shi. Wato magana cewa baka yawan jin shugabannin na san da zuka cewa ba za a dauki mutanen arewa hankalinsu ɗaya da mutanen kudu ba ni ban yadda da wannan ba ni na dauka da mutanen Najeriya mutane ne kuma kowa dan Najeriya da dan Najeriya ne in ka fito waje kana dan Najeriya za a ce dan Najeriya ne ba ba dan wannan da wannan bane abin da ke san tambaka shine me yasa yadda aka yi masu Sharif cha a arewacin Najeriya da shugabanni da gwamnoni da ƴan majalisa da shugaban da kowa da kowa me yasa har yanzu ba a yi wa su innam dukkan irin wannan chatin a danga jansa dazu kana magana cewa an kama shi amma an sake shi akan beli kuma bayan an sake shi kamar yadda kace da kanka dai daga cikin dalilan da sharuɗin da aka gita shine cewa bai isa ya je tarun mutane ya tara sai na musu jawabi ba
mutane 10
to ba mu 10 ba yanzu dubbai yake yo jawabi to kai a gurin ka ku da kuke son a samu maslaha ga abin nan me yasa baka jin da su shugabannin arewa da su shugabannin kudu ba sa magana da yawa kan abin da su mutanen Namdukan suke yi kamar da suke kan abin da su Sharif suke yi
kana ji da gida Malam Aliyu
naji
akwai siyasa cikin abin nan sanda su Sharif suka fito suka yi maganar nan in ka lura akwai wani mutum wanda ya saba da kariya wanda ya saba da yaudara wanda in yace ma ina kwana ma in ka zuba lokaci ma zaka ga aga an shiga rana kana ji shine ya so mu fito dan yana da ambition ya ce shi yana son vice president ko yana son shugabancin kasar nan wai aka masa su shegun da tsara abin da ya fito ya fada ba wai ya fada dan yana da kishin arewa ba ya fada dan yana da wani idin agenda dan yana so ya nuna ma mutane shi yana da kishin ya mare ko yana da kishin Najeriya a zuciyar shi amma shi makarici ne kana ji ko a harewa abin da ya sa mutane suka fito kaji mutane suna fafada wai abin da su shehu suka yi bai dace ba wanda mu ma muka ce bai dace ba in su suka ce ba su da wayo suka ce su ba su da hankali suka ce su zaman munafunci suke yi da mu ma sai mu nuna musu muna zaman munafunci da su kaga abin da nake faɗa mataki na biyu wanda su shehu suka dauka matakin nan ne kamata su dauka su yi wasika su tura ma international organization su tura ma relevant agency su tura ma mataimakin shugaban kasa da national assembly su ce ga abin da matasan arewa suke zo amma kuma ba wai su suje su zauna ba ya kamata a kira wani conference ko wani stakeholder meeting duk wani registered kungiyar arewa ta zo ta haɗa arewa house a zo a ce ga abin da muke so mu yi kowa ya zo ya sa hannu ba wai mutane kungiya guda 13 ko guda 15 ko mutane uku ko mutane da su je su zauna arewa house su ce ga abin da suka yi ba
fa ga shi kuma malamai to bari mu tsaya nan sai mun dawo shiri na gaba mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan mahara mai kayatarwa da ake yi game da makoman Najeriya kanta muna da godiya ga bakin namu Sharif Ashib Nastura da kuma Abdulsalam Muhammad da kuma musamman wakilin mu ta Abuja Madina Dauda ta taimaka aka hada shirin na aka kawo muku shi ga madadin su dukkan ni Aliyu Mustafa Sakkwato a Washington a huta lafiya
to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
Wasu kasashen Afirka uku za su gudanar da muhimman zabuka a watan Agusta mai zuwa waɗanda suka hada da Angola da Kenya da Rwanda kuma duk da cewa kasashen uku na da bambance-bambancen su dukkanin zabukan uku za su kasance masu jin hankula a Rwanda wacce kasa ce karama da ba ta da iyaka da teku za a yi zaben shugaban kasar ne a makon farko a tsakanin ranakun uku da wata da hudu ga watan Agusta kuma dan takarar da farin jini shine shugaba Paul Kagame wanda ke mulkar kasar tun bayan kisan kare dangin da ya faru a shekarar 1994 a Kenya kowa zazzafar karawa za a yi a ranar 8 ga watan na Agusta tsakanin shugaba Uhuru Kenyatta da shugaban yan adawa Raila Odinga wakilin Majalisar Dinkin Duniya kan yunkurin samar da zaman lafiya a rikicin gabas tsakiya yayi kiran a samar da maslahacin gaggawa kan rikicin da ya dubaibaye masallacin Al-Aqsa wanda Yahudawa ke kira Temple Mount dake birnin Kudus yana da matukar muhimmanci a samu fita kan wannan rikici daga nan zuwa ranar Juma'a dake tafe inji wakilin Majalisar Dinkin Duniya Nikola Mladenov yayi wannan furucin ne yayin da yake ganawa da manema labarai bayan wata tattaunawa ta sirri da mambobin kwamitin tsaro na majalisar
to duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai da hansi za ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen kafin mu yi sallama muna mika ta'aziyya ga Alhaji Adamu Salu Magaji wato a honke na mai ikiya Juga da dansa Babangida da sauran dangi bisa da tsohon yayansa Alhaji Salu Magaji wanda Allah ya warasuwa a jiya Litinin a Yola Allah ya ji kansa da rahama mu kuma kyautata namu karshen yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyi sanin sashen Hausa na muryar Amurka musamman Mahmud Lalo da ya taya muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan safiya John Baba Yakub ke sallama a huta lafiya.